الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرند تقص قوة الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبور دري حدود 30 بقوي كما بقوي قوة فبراير نبي بيرو قوم شاشدة كو يو قام تاشد رسينا حدود كو يزو أنت سامو ساب آني كنا وصول ياتي ya dara wannan darasi daya insha Allah shi ma wannan din zamu samu lokaci mu rama masa mu dago shi insha Allah yanda za su rinka tafiya tare zamu tashi basulul yadaini ko a cikin muna cikin alwala ne mun dauki shi ad-dalil ala wujubil wudu sannan muka shiga ma'rifatu af'alil wudu الباب الثاني شنو معرفة أبواب أفعال الوضوء من لو كي النية ينزام الشجاع أبو نذير بيوبايا مسألة تبيو شنو غسل اليدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية من الأحكام.
المسألة الثانية من الأحكام مسألة تبيو دقت كيوه كنشه كنشي.
اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل ادخالها في اناء الوضوء.
مالمي الفقهاء مالمن فقه سن يي ساباني ا cikin wanke hannu kafin a sanya hannun a cikin kwaryar alwala al'ina shine wajen da ake shan ruwa kamar yanda as-safa wanda ake cin abinci shi ku al'ina abinda ake sha ne a ciki to saboda haka ana yin akwai abinda tunda ruwa abin sha ne shi yasa ake abinda za a sa shi a ciki ba a ce masa sahafa sai a ce masa al'ina to alwalar kwaryar alwala shine gurgudanta almud kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bilmud wa yaghtasilu bisaa na'am ko bi fake nan ba dan kop kenan fa kamar da mudin nan da mudin nabin nan kuma ga shi ga gwabin jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda rashin israfi a ga da gurgudan abin da yake na'am
marhaba qawmun ila annahu min sunan al-wudu'i
bi itlaq akwai waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan cewa yana daga cikin sunnonin alwala bil itlaq ba tare da wani kaidi ba ma'ana sawa'un hannun yana da wato yanzu ya za ku kare wajhul itlaq a ciki idan a cikin littafi irin wa'annan littafai na ilimi aka ce itlaq aka saki ba kaidi to za ku gane wannan irin me aka saka babu kaidi wa'annan quyud ne aka yi nafiyin su da har aka ce bi itlaq to shi ka karanta shi yasa ake cewa in kana karatu as-sibaq wal lihaq yana da muhimmanci abinda yake kafin magana da abinda yake bayan magana sai ka bi shi in ba abin in kafin magana ba ka samu abinda zaka fahimci magana ba to ka duba abinda yake zuwa daga baya to abinda zai zo daga baya shine zai nuna mana wajhul itlaq akwai malamin Sheikh Babikir Doshin Allah ya ji kansa muna karanta at-tasrih ala at-tawdih na Ibn Hisham sharhin alfiyarsa shayyan alfiyar ibnu hisham da yake da yawan amfani da wayannan asali din itlaq a mutlaq a irin waɗannan ibarorin to zai tsayar da mutum da kuma addama'ir damir ga me yake komawa ko she kan tsayar da mu ya tambaye mu irin wannan saboda haka ne zai saka tsaya ka fahimci haka ne zai saka fahimci littafi daga cikin wayannan tafai wannan tafan ba kamar rubutun jarida bane ba irin rubutun yan jarida bane duk ibarar da za su sa tana da matsayi duk ibarar da za su aje tana da matsayi saboda tafai ne da suke rubuta su wato a suna cikin ibada kuma suna cikin zurfin tunani kafin su sanya kowace kalma sai sun yi zurfin tunani da haka yake da muhimmanci a ranka fahimta to ba za mu fahimci me wajhul itlaq ba fuskar da ya saki abin da ba fuskar da ya saki abin bai kayyade ba sai mun ga wa'annan kaidoji ne suka zo daga baya sai mu fahimci wajhul itlaq saboda haka kauli na farko suka ce sunna ne bi itlaq ba tare da wani kaidi ba waɗansu mutane
wadin
ta yaqana taharatul yad koda yana da yakinin cewa hannunsa yana da tsarki to wannan shine wajhul itlaq din wadansu suka ce zaka wanke hannu kafin ka sanya cikin kwano in baka da yakinin cewa hannun yana da tsarki wadansu kuma suka ce a sunna ne bi itlaq wa in ta yaqana shine wajhul itlaq din wala babu kaidin da cewa hannun ka san yana da tsarki ko ba ka san ba shi da tsarki
na'am
za mu ga kuma dalilin su na'am wannan shine mashhurin abin da yake a mazhabar Malik da Shafi'i abin da ake nufi da al-mashhur a mazhabar Malik shine ma bihi al-fatwa abin da ake fatwa da shi a mazhaba ba lallai ya zama to qaulun Malik ba sai ya zama to ba qaulun Malik bane amma abin da wato ake fatwa da shi a cikin mazhaba shine al-mashhur na'am waɗansu kuma suka ce innahu mustahabbun lishaki fi taharati yadihi waɗansu suka ce mustahabbi ne amma ga mai shakka a cikin tsarkin hannunsa to kaga sun kayyade ko sun kayyade istihbab da cewa yana shakka akan tsarkin hannunsa kamar ya kwanta yayi bacci ya san shi ba in yi bayan gida istijmari yake ba tsarkin ruwa yake yi ba kuma bai san inda hannunsa ya je ba watakila ya yi susa a wajen gashi kuma da kan sauran najasa tunda ba wanke ta yi ba karfi ta yi to kaga zai iya yiwuwa cewar in yi tashi daga bacci zai tashi cikin shakka shin hannunsa yana da tsarki ko ba shi da tsarki to su suka ce a wannan hali mustahabbi ne kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa yayi wato ya wanke to kun gane bambanci tsakanin kaulin guda biyu
koda
yana da yakinin tsarki wannan ko yana kokonto ko yana da tsarki ko ba shi da tsarki to mustahabbi ne na'am shi ma wannan an ruwaito daga Malik amma wato ma'ana ba shi ne mashhurin mazhabarsa ba duk da yake kauli ne na Malik amma ba shi ne ake fatawa da shi a mazhaba ba kuma akwai kaulin da yace wanke hannu wajibi ne akan wanda ya tashi daga bacci wannan shine abin da Dawud ya faɗa da sahabbansa Dawud ibn Ali ibn Dawud Abu Sulaiman sahibul madhhab az-zahiri wulida bil kufa ورحل الى نيسابور فاخذ عن اسحاق ابن راهويا وابي ثور ثم سكن بغداد وانتهت اليه رئاسه العلم فيها له كتب في الاصول والفقه توفي ببغداد سنه 270 للهجره يارسكي من علماء الحديث يرسو الامام zamanin sa ya riski irin manyan malaman hadith irin su Imam Muslim da su Abu Dawud bal ya ma riga Abu Dawud rasuwa da Tirmidhi na'am waɗansu daga cikin malamai suka bambanta tsakanin baccin dare da baccin rana sai suka rubuta wannan a cikin baccin dare zalika yaudu ila madha wannan isharar ghusl al-yad suka wajabta wanke hannu fi nawmil layl a baccin dare amma ba su wajabta shi ba a baccin rana wannan shine qaulun Ahmad ibn Hanbal saboda haka aka samu kauli guda hudu fi zalika akan wannan masala. Aha, gashi nan zai kauli na farko cewa sunna ne bi itlaq ba tare da wani kaidi ba. Da kauli da yace mustahabbi ne lishak, me babbancin sunna da mustahabbi to musamman a madhhabin Malik? Sunna aukat ta fi karfi, ba kawai fin karfi ba. Sunna shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muwazaba akai kuma ya bayyana a fili aka gani. Mustahabbi kuwa shine abinda ya kwadaitar ko da bai ba, in ya kwadaitar ai shine babbaci. Zamu zo shi a cikin maratu su'ud, raghibatun wan nadbu wallazi tuhib ترادفت ثم التطوع انتخب وسنة ما أحمد عليه وسنة ما أحمد قد واظب والشرط فيه والشرط للظهور فيه وجب. زامو زوسا اتكين مراتي ان شاء الله وانا نزينا دا اتكين ابن دا مالكية سكا بمبان چيش تو كن قولي نبيو كي نوكو. نعم
قول انه
واجب على المتقين من النار. قولي دا واجبيني اكن وان دا يفركا دا بچي شي ما بچين بإطلاق كو بچين داري كو بچين رانا. Da kuma kauli da yake cewa wajibi ne akan wanda ya farka daga baccin dare ba baccin rana ba. To shine wannan mas'ala muhimmiya, shine fa'idan wannan littafi. Idan malamai suka saba zai gaya maka me dalilin sabanin wannan, shine zai sanya ka ka iya yin tarjihi domin ka san dalilin da aka yi sabani, za ka san wanne ne maganarsa ta firinjaye. Yace dalili a cikin sabaninsu a kan wannan mas'ala, sabaninsu a cikin abinda ake fahimta tabbatacce daga hadithin Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa an yi fil halina, to ya wanke hannunsa kafin ya sanya shi a cikin ƙwarya. Domin ɗayan ku bai san a ina hannunsa ya kwana ba. Wannan hadithin Abi Huraira ne, muttafaqun alaihi, yana cikin Bukhari da Muslim. Dukkanin su daga hadithin Abi Huraira. Waɗansu sun ƙara falyaghsil yadahu thalathan, sau uku kamar yanda Muslim ya ruwaito shi. To irin wa'annan alfaz din suna da muhimmanci mutum ya bibiye su. Yanzu ƙari wannan lafazin na uku in ya tabbata akwai tasiri a hukunci ko babu tasiri a hukunci, to ka gani. To don haka kenan wannan sabanin ya danganta da tabbatar wannan lafzar. Kuma ka'idar malaman hadisi, idan aka ruwaito hadisi ta fuska daya, sai wani ya kadaita da wani ƙari ya ƙara wani lafazi wanda sauran ba su faɗa ba, to za a karɓi wannan ƙarin da ya yi mutlaqan tunda shi ma amintacce ne ko kuwa? Na'am,
idan bai saba ma wanda jama'a ba ko kuma wanda suke fuskara,
to ainihin babu zancen sabani. Shi ya faɗa su ba su faɗa ba. To wannan matsala ce da take sau da yawa mutane suna cewa sukan faɗi haka, kamar yadda kuke cewa ziyadatu fiqa maqbula, waɗansu kuma suke cewa a'a sai an tsaya an duba matsayinsa a cikin hadda. Domin ka karɓa kana tuhumar sauran da kan cewa su ba su kiyaye ba, saboda haka ya danganta da matsayinsa. Shi wanda ya ruwaito ƙarin ya danganta da matsayinsa. to wannan yana daga cikin mawdu'in da yake da muhimmanci ai ba san sa a cikin ilimin hadisi ziyadatu thiqat a cikin mutun da yawanci ta fanya ilal suna magana ne akan ilal a cikin as-sanad ta'arudul wasl wal irsal ta'arudul waqfi wal raf'i amma yawanci a wajen alfazul mutun yawanci ba su cika magana akai sai dai ka same shi ba asara a cikin tattafan yaran ganin malamai yanzu kamar jiya ta lafazin hadithin faman sha'a an yutila ghurratahu falyaf'al hadith bukhari ya rawaito ta kuma sahabbai ibn hajar ce sahabbai goma suka rawaito hadisin ghurratan muhajjali ba wanda ya faɗi wannan lafazin sai Abu Huraira kuma Abu Huraira ma ba wanda ya rufada a cikin wanda suka rawaito daga wajensa sai Fulayh ibn Sulaiman saboda za a karbi wannan Ibn Taymiyyah ya ce ba za a karba ba duk suna cikin Bukhari ba za a karbi ziyadar ba muktadar riwayar Bukhari da Muslim shine ta inganta shi yasa suka kawo ta amma kuma wadansu malami suka ce ba ta inganta ba saboda haka sai an auna ba za ka taba gani yawancin littafan ilal ba za ka ga sun yi magana akan wannan ba amma kuma sai ka in ka tsaya kai bincike za ka ga wadansu malamai sun yi to samun wannan ilimin yana da muhimmanci wannan bincike a wannan mawdu'in yana da muhimmanci to na'am
ita wannan riwaya ce da ma'ana ko akwai tahdisi
ba zan cin riwaya bil ma'ana a gaza wato ziyada ce kawai
an sai abu gura wani hadisin da aka ce hadisi Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala
to ai damirin yana yaudu ila al-ma'lum inda Abu Huraira zai yi riwaya zai ce alayhi salatu wassalam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai kun yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala sai kai ce annahu alaihi salatu wassalam saboda haka wanda ake ce ma alaihi salatu wassalam shine damirin yake komawa gare shi ka gani ya fada shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada ya faɗe shi ba wai sai ya gaya mu wani ba yani kaulin sa ne ko menene iskalin ka
shi ne wai kamar abin da muka karanta a musulun hadisi akwai irin lamari ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam
ko haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma na ta
anna rasulullahi to amma za a ce wai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza ko to sai dai nan maimakon ya ce rasulullahi din sai ya ce annahu alaihi salatu wassalam qala saboda damirin zai koma ya zuwa ga wato abin da wanda yake sananne ko ba haka ba kamar yadda Allah ta'ala ne ya ce idilu huwa aqrabu littaqwa kaga huwa din nan ai ba a faɗi damirin da me yake komawa gare shi ba amma za a fahimce shi daga cikin faɗin sa idilu ku yi adalci huwa shi yin adalcin huwa aqrabu littaqwa to wannan ma kamar shi din ne wato ai sananne ne inda aka ce alaihi salatu wasallam ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul damiri na'am a wata riwayoyin hadisin ya zo falyaghsilha thalathan ya wanke hannun nasa sau uku
fa wannan da zai yi ziyada cewa da yake fi hadin hadith alama fi ayati al-wudu'i
mu'araba
wa bayna ayati al-wudu'i
na'am hamala lafz al-amr ha huna to wanda yaga cewar babu a sabani laysa mu'araba tsakanin ziyada da tazo a cikin wannan hadisin kari akan abin da ke cikin ayar alwala da kuma ita ayar alwala din cewa ai babu duk dai umarni ne daga Allah sai ya dauki lafazin umarnin da yazo anan ala zahirihi min alwujub zahirin sa na wajibi tunda yana ganin alqur'ani umarnin da yayi kawai abubuwa guda hudu fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq gamsuhu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bah to shi yana ganin babu wani sabani dan kuma wani hadisi yazo ya kara wani wajibi yace idza qama ahadukum min nawmihi fala yadkhul yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha so da kace ce tunda an ce hatta yaghsilaha talatan an umarce shi ne dan haka wannan umarni yana nan a zahir babirin sa na zahiri na wajibci an gane domin yana ganin kan cewar babu mu'arada tsakanin alqur'ani da hadisi kamar yadda alqur'ani zai wajibta abu haka hadisi sunna za ta wajibta abu sunna ce mustaqilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajibta ta aha na'am sai ka wanke hannu ko ba za ka wanke hannu ba muje sababul khilaf din muje to kun ji fuska ta farko fuskar zahiriya su sun dauke shi akan cewa wannan karin umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kawai sai ai aiki da shi a bisa ababin sa na cewa umarni yana nuni akan wajibci ne sai ya sanya wannan farilla daga cikin farillan alwala farillan alwala ba sai kawai wanda suka zo a aya ba za su iya tabbata daga sunna min lafdil bayat wanda daga cikin waɗannan malamai ya fahimci daga lafazin albayat baccin dare ba kwana daga lafazin bat idza bat idza istaqadha ahadukum min nawmihi ayya fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu lafazin kwanan hannu ya fahimci daga wannan nawmal layl baccin dare ne awjaba zalika min nawmil layl faqat sai wajabta yin haka a baccin dare kawai shine ahmad ya ce a baccin dare banda baccin rana saboda karina fadin sa aina batat yaduhu ba aina namat yace ba batat saboda haka ana magana baccin dare ne kuma akwai hikima a cikin wannan saboda baccin dare shine mai tsawo
wallan ya fahimmin zalik
wanda kuma bai fahimci wannan ba
wa inna ma fahimmu min
nawm faqa sai kawai ya fahimci wannan akan bacci ne kawai sai wajabta wannan akan dukkan wanda ya farka daga bacci dare ko rana wannan da ƙarin ƙarfin hujja ne ga zahiriya wanda kuma ya ga akwai saɓani at-ta'aru akwai cin karo da juna tsakanin wannan ziyadar wato ziyada da yake nufi ƙarin umarni na wanke hannu da kuma abin da ke cikin ayar alwala ya ga cewa akwai cin karo da juna domin zahirin aya al-maqsudu minhu abin nufi daga cikin abin da aka abin nufi daga cikin wannan minhu ad-damir yaudu ila madha zahir kira kuma ya zuwa ga zahir zahirin abin da yake abin nufi daga zahirin ayar hasra furudil wudu iyakance farillan alwala shi aka yi fahimta cewa alqur'ani da ya zo ya yi bayanin kawai farillai ne na alwala so da ka duk wani abu saɓanin waɗannan ba zai zama to farilla ba kana wajhul jam'i bainahuma indahu
yukhraj
rafz al-amr an zahiri alladhi huwa al-wujub ila an-nadbi to shi fuskar hadawa tsakanin waɗannan wato nassoshi guda biyu na hadith din da na ayar a wajensa shine ya fitar da lafazin al-amru a cikin hadith din kenan daga zahirin sa wanda yake shine wajibci ila nadri ya zuwa ga istihbabi ya zuwa ga cewa mandubi ne to shine wannan shine ake ce masarful lafzi wato sarful amri an zahirihi fil wujub ila nadri shi yasa ake cewa al aslu fil amr al wujub illa li qarinatin sarifa wato sai an samu dalili da zai dauke shi daga zahirin sa na wajibci zuwa ga abin da yake zuwa ga abin da yake istihbab. To shine karinar anan shine cewa ai aya ta riga ta dauki nauyin kawo mana farillai su kadai, ba ka duk abin da yake ba cikin aya ba, ba wajibi bane ko da an yi umarni da shi.
ومن تأكد منه هذا النبوي لمصابرته بالصلاة والصلاة
وندكما wannan al-nadbi wannan soyarwar wato istihbabin ya karfafa a wajensa li musabaratihi alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalamu ala dhalik saboda dawamarsa sallallahu alayhi wasallam akan wannan
kada innahu min jinsi sunnah
sai ce wani ya daga cikin jinsin sunnoni kun gani saboda wato waɗanda suka ga kaga domin waɗanda suka ce umarni ya zo ko muna da karina sarifa mecece karina mecece karina da dauke shi daga wajibci zuwa ga abinda ba wajibci ba hasrin da aya kiyaye abinda aya ta kunsa na farillai kawai da cewa maksudin aya kawo farillai saboda wani yace ta sarrafar da umarnin ya zuwa ga al-istihbab kuma zai iya daukan to wani istihbab ake nufi istihbab mujarradin istihbab ko ku istihbab na sunna da ta'kidi kaga sun yi musharaka duk a ciki duk dalilin su daya to sai bambance tsakanin kaulin guda biyu yace wanda suke ganin cewar to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akan yi wannan ya mayar da al'amarin daga mujarradin istihbabi ya zuwa ga istihbabin da aka karfafa shi har ya zama to sunna saboda ya dawama akai dawamar annabi sallallahu alaihi wasallam akai kamar yadda ya zo a hadisi da yawa hadisin Uthman, hadisin Ali, hadisin Abdullahi ibn Zaid cewa farko abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa da shi wanke hannayensa sau uku. Wanda kuma wannan abin da aka soyar bai karfafa a wajensa ba al-mustahab sai ce wani daga cikin jinsin abin da aka so aka mayar da shi mustahabi.
وهؤلاء غسل اليدين بهذه الحال اذا تيقنت طهارتها
اما waɗannan fa ha wanke hannu a wajen su a cikin wannan halin idan ana da yakinin sarkin hannu
ani
man yaqulu zalika inna man yaqulu inna zalika sunna ina nufin wanda suka ce sunna suna nufin idan yana da yakinin cewa hannun yana da sarki
mai yaqulu innahu
wanda yake ana yana nufin na farko wanda yace sunna ne da wanda yace mandubi ne wa man lam yafham min ha'ula'i min hadha alhadith illatan tujibu indahu an yakuna min bab alqas urida bihi al'am kana dhalika indahu manduban lilmustayqidhi min an-nawm faqat wanda daga cikin su kuma wanda bai fahimci daga wannan ba a cikin wannan hadisin cewa akwai illa da take wajabta ya zamanto a mayar da shi daga babin al-khas urida bihi al-am wato an yi maganar mai tashi daga bacci ne amma ana nufin dukkan mutum kana zalika indahu manduban lilmustayqid min ai an dauke shi min babil khas urida bihi al-am khas ne amma da aka kawo shi a sigar am sai takhsisin sa da kan cewa wannan lilmustayqid min an-nawm ne kawai wanda bai fahimci cewar wannan min babil khas urida bihi al-am bane wato an ambaci mustayqid min an-nawm ana nufin kowa da kowa sai ce to wannan sai mu dauke shi akan cewa ga wanda ya tashi daga bacci tunda ba al-khas bane urida bihi al-am na'am wa man fahima minhu illa ash-shak wanda kuma ya fahimci illar shakka
min babil khas urida bihi al-am
ya dauke shi min babil khas an dauke shi wato mutum wato hali ne na abinda ya hali kebantacce al-khas urida bihi al-am da aka nufi wato al-hukm al-am da shi
kana zalika innahu bishakka
ya dauke shi ga min shakka domin shi an ce fa inna ahadakum la yajidu ayna batad yadahu li'annahu fi ma'na an-na'im domin wannan shine ba a cikin ma'anar mai bacci saboda haka an ambaci mai bacci amma wannan min babil khas urida bihi al'am ba kawai mai bacci ake nufi ba duk wanda yake da kamarsa duk wanda yake da kamarsa wanda bai san yana shakkar akan tsarkin hannunsa ya shiga ciki shine al-khas urida bihi al'am dan ambaci mai bacci amma ba shi ake so kawai a takaita akai ba an yi tambihi ne akan illarsa ga duk wanda yake shakka sai ce to hata wanda yake shakka akan tsarki shi ma zai dauki wannan hukunci abin da yake zahiri abin da yake bayyana a cikin wannan hadith din
annahu lam yusufi
حكم اليد في الوضوء حكم البدء حكم اليد دي ظاهري a cikin wannan hadisin ba ana nufin hukuncin hannu bane a cikin alwala cewa hukuncin sa shine a wanke shi wa inna ma qusida bihi abinda aka nufi sa da shi حكم الماء الذي يتوضا به حكم ruwan da ake alwala da shi idza kana al-ma mushtaritan fihi at-tahara ko kuma idin ne zai fi id kana al-ma mushtaritan fihi at-tahara domin shi ruwa sharadin sa tsarki bade din ne a cikin naku ana maganan al-yad ne ba al-bad'i fi al-wudu bane ana maganan al-yad ne dan matsalar ghusl al-yadain ne ana maganan ghusl al-yadain wato shi a wajen ku fahimci taujihin sa abin da yasa yake zaman tokan cewa al-yad shine ake nufi ba al-bad'u ba shine wannan hadisin yana so ya nuna mana kan cewar ba matsalar me za a fara ba matsalar abin da ake wankewa bane matsalar ruwan da ake wankewar da shi ne shi yasa aka ce a fara da wanke hannu saboda haka in aka ce albadu din ma zai iya yiwuwa amma ba ita ce matsalar da ake magana akan ta bare da me za a fara ba inda wannan ce sai ce da me za a fara alwala yana magana wanke hannu ne shine maqsudin hadith din maqsudin hadith tsarkake ruwan daga kada a tsoma hannu da abinda watakila ba a da tabbas akan tsarkin sa ya bata ruwa wanda yake kuma wannan hadith din kun ga yana daga cikin hujjojin sa da ake cewar wurudun najasati alal ma zuwan najasa ta zo ma ruwa tana tasiri amma ruwa ya zo ma najasa yana sa da zarar ba ta tasiri kuma wannan najasa ce ta zo cikin ruwa saboda aka tabata shi shi yasa aka ce kafin mutum ya alwala ya wanke hannu amma idan ruwa ya zo ma najasa baya tasiri akan zai tafi da najasa kamar yadda al-arabi ya yi bawali aka ce a kurara al-zanubi ma to kaga wannan wurudun ma'i alal najasa to kun ga wannan ya kawo mana sabani ya kawo mana sababul khilaf sannan ya bayyana abinda yake shine yake ganin rajihi a wajensa tunda wannan magana da ya ta karshe wal zahiru min hadha al hadith wanda yake shine sababul khilaf ya nuna cewar shine tarjihi a wajensa shine zai yi tarjihi zai rinjayar da abinda yake gani a cikin sabanin malamai tunda duk magana akan hadith din ne saboda kai ce in dai aka tsaya abinda yake bayyana ya fadi zahir menene me ake nufi da al-zahir fara da cikin istilahat din da muka yi a farkon littafin ko ba ku manta ba ko kun manta nafs kenan alladhi la yahtamilu ghayrahu shine an-nafs al-zahir ba na'am shine shine al-zahir shine wato wato al-ma'na ar-rajih ma ihtimal ghayrihi ma ihtimal naqidihi wato shine ma'ana da tafrin jaya tare da yuwar cewar akwai a sabanin sa amma wanda take ita ce a zahiri ita ce mafi rinjaye to mafi rinjaye ba nassi bane in nassi shine wanda yake la yahtamilu ghayrahu kaulan wahida amma ar-rajih wato akwai fuska biyu fuskar da tafi rinjaye ita ce az-zahir fuskar da take ba ita ce mafi rinjaye ita ce al-marjuh to yace az-zahir abin da yake shine mafi rinjaye a wannan hadith din cewa ba ana nufin maganar wanke hannu bane yayin alwala kwata kwata maganar sarkin ruwa ake a sarkin ruwan da ake alwala da shi kada najasa ya zamanto cewar ta zo ta bata shi saboda haka kage kenan a kauli da yake cewa to idan haka ne idan wannan shine maqsud idan wannan shine maqsud a wani kauli ne yake mafi rinjaye kenan idan shine maqsudin hadith din magana ne ake akan ruwa inda daga wannan hadith din ne
wanda ya burin da ya ce abu yin cin sa hannun sai ya wanke su
na'am
ya zama wajibi ke
suna ya zama
wajibi kafin ya fara alwala sai ya wanke hannun su domin kada ya najasa ta tasi a cikin
ruwa eh to yayin fara alwala
da
wanda ya tashi daga bacci in muka ce ga wanda ya tashi daga bacci ba ku duba ma'ana ba in a haka ne kauli na biyu wanda aka rawaito daga Malik cewa mustahabbi ne lishaki fi taharati yadihi wannan shine zai fi kusa da abin da shi ya rinjaya duk wanda yake shakka akan hannunsa tunda maqsudin shine tsare ruwa dan haka duk wanda yake shakka a cikin tsarkin hannunsa to mustahabbi ne ya wanke hannunsa kafin ya sa hannunsa a cikin ruwa don tsare ruwa daga najasarsa ta kubce to taba'an akwai sauran dalilai wanda suka nuna a muwazabar annab sallallahu alaihi wasallam akan alwala wanda yake wannan shine zai nuna sunniya wanda yake shine mafi rinjaye insha Allah na'am
ya musabara
shi din ne ai nake fada
yanzu muka mataki biyu kenan
na'am
wanda yake a farce
shi
musabbi ne na shakka za ka zo yana shi ka dan wanda yake bace ai ba ni magana shakka ne ni na bace ni ga na ga bace
a'a abin da yasa aka ce wanda yake abin da yasa aka ambaci wanda yake bacci saboda galibin al'adar mutanen Hijaz a lokacin ba sa tsarki da ruwa istijmari suke kuma in suka tashi bacci za su yi bacci ne da dan zanin su to tayi mutun yayin da yake bacci al'aurarsa ta kwaye yayi soshe-soshe har garin susa har ya je nan wajen ya taba to saboda wannan yiwuwar kaga wannan ai shakka ce domin za ta iya faruwa baka da yaqini amma abu ne mai yiwuwa to dan ka tsare tsarkin ruwa sai aka ce to ka wanke kafin ka tsoma hannunka to kaga shi yasa ne in banda haka inda ba dan magana shine a tsare tsarkin ruwa ba ai ba buƙatar a kawo ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba ko ba haka ba idan mutum hannunsa ya kwana a cikin kwalbar turare ai misali ai kaga babu alakar a ce sai ya wanke hannunsa kafin ya sanya shi maqsudi shine a tsare ruwa to kun yadda da ibn rushd cewa wannan shine sababul khilaf akan wannan mas'alar نعم تو داش نزي قارسا واما اما من ده يروي واما ما نقل ديكو واما ما نقل اما ابنده اكا رويتو na wankewar hannunsa sallallahu alaihi wasallam hannayensa kafin ya shigar da su cikin ƙwarya a cikin ƙwarya a mafi yawan lokutan sa zai iya yiwuwa ya zamanto daga hukuncin hannu ne, kun ga al-yadi ne ba al-badu ba.
Ala an yakuna ghasluha lil-ibtida'i min af'al al-wudu,
kan wanke hannu, kan wanke ta wanke hannun a farkon alwala yana daga cikin ayyukan alwala. Zai iya yiwuwa ma kuma yayi haka ne saboda hukuncin tsare ruwa din. Wato ma'ana ina nufin kada ruwan ya zamanto ya najistu ko kuma shakka ta afku a cikinsa. In muka ce shakka tana tasiri, saboda haka shi yasa din wancan hadisin ya zamanto shine sababul khilaf, ba muwazabar sa ba sallallahu alaihi wasallam akan yi, domin zai zamanto muwazabar ta za ta iya daukan fuskar cewar wannan dalili ne na istihbabi, ko kuma zai zamanto a dauke shi akan hadisin Abi Huraira na cewa tsare ruwan daga baci. To shi yasa kun ga wannan abin da yasa kenan malaman nan suka saba akan sha'anin alwal. To wane ne yake rajih? Na'am. Wane ne rajih a wannan mas'alar? Idan ku ne za ku yi tarjihi. Na'am. Min sunanil wudu, saboda me? Na'am.
Din tsabar cin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ta ya ce ita kanta mutabara za a dauke ta ne akan wannan babin. Kabiyar cewa mustahabbi ne ga mai shakka. To in haka ne Allah ya ji sulma, yanzu kenan idan mutum zai yi alwala ba daga cikin ƙwarya ba, ba sai wanke hannaye sau uku ba. Ai wato abin da yake shi yasa a cikin wannan yawanci ba za ka iya tarjihi ba sai ka tara riwayoyi. Shi yasa malaman hadith suke cewa al-babu idza lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu, idan baka tattara hanyoyin ba za ka gane kuskuren. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin sayyidina Usman da kuma hadithin Abdullahi bin Zaid bin Asim da ya tashi yin alwala ya fara wanke hannu, ya aka sifanta yadda ya alwala? Ba karkatar da ƙwarya ba ya zuba a hannunsa sannan ya wanke hannu? Inda wanke hannu baya daga ba maksudi bane a kansa, ai an tsara ruwan sai kawai a tafiya zuwa ga kurkuren baki da sauransu, ba sai an wanke hannu ba, ko ba haka ba? Saboda haka al-maqsud shine wanke hannun shi kansa sunna ne, ko da shakka ko babu shakka. Saboda haka kaulin Malik da Shafi shine mafi rinjaye a wannan, saboda sauran riwayoyi ba ma ka san kowa da gurgurdan tarjihin da zai yi gurgurdan abin da yazo masa na an-nusus. Shi Ibn Rushd wala Allah da ya hararo wannan hadisin da wannan abin da ya faɗa na cewa yuhtamal an yakuna min hukmil ma wa yuhtamal an yakuna min hukmil yad, zahir cewa min hukmil yad ya daga hukuncin hannu, laysa min hukmil ma, bi dalil cewar da ya tashi ya karkata ƙwaryar ya wanke hannunsa sannan ya alwala. Na'am. Mas'ala ta uku daga cikin rukunan ayyukan alwala. Sun yi saɓani a kan kukurar baki da kuma shaƙa ruwa a cikin alwala ala salatati aqwal a bisa ƙauli guda uku. An ce sunna ce a cikin alwala. Shi ne ƙaunin Malik da Shafi'i da Abu Hanifa. Kuma a wani ƙaunin an ce farilla ne a cikin alwala. Shi ne ƙaunin Ibn Abi Layla, Abdurrahman Ibn Abi Layla daga cikin Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla daga cikin fuqaha al-Kufa abin nan توفي سنة 148 daga cikin aqran din Imam Abu Hanifa wa jama'atun min ashabi Daud da kuma jama'ar malamai daga cikin mabiya mazhabar Daud az-Zahiri na'am
wa qawlihi
inna al-istinshaqa da kauli da yake cewa shakaruwa farilla ne ita kuma kurkuran baki sunna ce shine kaulin Abu Thawr
wa Abu Ubaida
da Abu Ubaida da kuma jama'a ta malamai daga cikin dan mazhabar zahiriya saboda kuma ga sunan talakatu aqwa na'am dalilin sabanin su a cikin cewar ko farilla ce ko sunna ce sabanin su a cikin sunnoni da suka zo a cikin wannan matsala
har fi ziyaratu taqsadi mu'arada mu'aradatu ayati wudu aw la taqsadi
shin kari ne da take sanya ya zama da take sanya wannan karin ya zamanto ya ci karo da ayar alwala ko ko bata sanya wannan karin ya ci karo da ayar alwala
kamar anna hadhihi ziyada in humilat ala al-wujubi iktabat mu'aradat al-aya
wanda yaga cewar wannan ziyada wato shine ambata mijice a ziyada din nan ne da yake fada wace ziyada ce yawa a'a ba talatatin din bane ko istinshaq da madmada shine ziyada tunda ai bata cikin ayar alwala eh madmada da istinshaq dubiyan kurkuran baki da shakarwa wannan ziyadar in humilat ala wujub aka dauke ta akan cewa ta zamanto wajiba to wannan zai hukunta cin karon ta ci karo da aya tunda bata cikin aya إذ المقصود من الآية دومن أبن نفي دقاء آية الولاء تبتد دوانن حكونتنا الولاء دكما فتكروا وتبينه دبيناش تبينه
أخرجها من باب
الوجوب إلى باب النفي تبتد دوانن زيادة دقاء باب تنوجبتي يزوى باب almando tunda an yi nufin ai bayanin abin da yake shine wajibi da aka tashi bayanin ba sa kukuran baki da istinshaq dan haka dole a dauki umarni da ita ya zamanto ta babin mustahabbanci wanda kuma yake ganin a'a ai ba ta sanya ai hukunci da cin karan juna tsakaninta da aya sai dauke ta akan abin da yake zahiri na abin da yake wajibi wanda kuma ya ga waɗannan ƙaulka da waɗannan ayyuka duk daidai suka zamanto a wajen a dauke su akan wajibci to baya bambancewa tsakanin kurkuran baki da shakarwa wanda kuma a wajensa alƙaul umarnin da ya zo an dauke shi akan wajibci ne aiki kuma da ya zo zai dauke shi akan mustahabbanci ne to sai bambance tsakanin kurkuran baki da shakarwa domin ita kurkuran baki an ruwaito ta daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da ita ba amma an ruwaito yana yi to saboda haka tunda fi'ili ne sai ya dauki fi'ili akan mustahabbi walam tunqal min amrihi ba a ruwaito ta daga umarninsa ba sallallahu alaihi wasallam amma shi ko shakarwa a hanci to ya zo daga umarninsa sallallahu alaihi wasallam da kuma aikinsa shi ne fadinsa sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yayi alwala to ya sanya ruwa a cikin hancinsa thumma liyanfir sannan ya face wanda kuma ya zo yin istijmari shi ne tsarkin hoge falyutir to yayi shi wutiri malik ya fitar da shi a cikin muwatta da imam al-bukhari a cikin sahihin sa daga hadisin abi huraira to shi wanda yake ganin akwai bambanci tsakanin kauli da fi'ili to sai bambanci tsakanin istinshaq da madmada istinshaq tunda an yi kauli an yi umarni da shi sai ya ce wajibi ne madmada kuwa tunda ba ya umarni da ita ba aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sunna ce na'am to nan nan bai tarjihi ba bai tarjihi ba akan wannan mas'alar Imam Ahmad shi ma gaskiya kaulin sa shine al istinshaq wajibi ne saboda umarni da yazo dashi ba ma kawai a wannan hadisin ba idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma akwai ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam laqit ibn sanura ibn sa'a laqit ibn sabira da yake ce masa wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman kaga wannan umarni ne abin da aka ce umarni ne da mubalaga to in an yi umarni da ai mubalaga min babu aula mutlaqin kawai shakarwa din to wannan yasa kauli da yake cewa wajibi ne yake da karfi saboda umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba abin da ya sarrafa da wannan umarnin tunda wannan ayar ba za a ce ita ce kadai ta bayanin wajibai ba domin akwai sauran abubuwa na wajibai waɗanda suke ambaton su bai zo a cikin ayar ba kamar addalku wajen da wanda suka ce suna daga cikin cudawa wajen alqa'ili na bihi saboda haka duk da yake za a iya cewa a wannan ai mafhumin ghaslul yadaini a faghsilu wujuhakum alghasl yana nufin wato kurara ruwa da kuma cucudawa to ala ayi hal amma abin da ya faɗa na sababul khilaf wannan shine dalilin sabanin da ake akan matsala kan cewar shin abubuwa da suka zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na ambaton istinshaq da madmada za a dauke su sun ci karo da ayar alwala ne ko ba su ci karo ba idan ana ka dauke su kan cewa sun ci karo sai a sarrafa da su ko da umarni ne ya zo daga wajabci zuwa istihbab wanda ke shine abinda su jamhur suka yi malikiya da shafi'iyya da hanafiya wanda kuma suka ce a babu mu'arada domin kamar yadda qur'ani zai zo da abinda yake farilla haka zalika sunna za ta iya zuwa da abinda yake farilla sai ya rinjayar da matsabar Imam Ahmad ya zamanto wajibi alal aqalla dai al istinshaq domin shine umarni ya zo da shi a hadi sai dai kuma waɗansu za su iya ce ko da yake haka ne waɗansu suna cewa madmada ita ma wajiba ce saboda baki yana daga cikin fuska saboda haka da Allah ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wujuhakum wanke fuska ya hada wanke hanci da wanke baki baki yana cikin fuska dalilin su suka ce ijma'i ne kan cewa idan mutum ya sa ruwansa a bakinsa yana azumi azumin sa kare saboda haka waje ne ma ciki ba ne baki waje ne ba ciki ba ne haka zalika hanci shi ma suka ce yana daga cikin fuska shi yasa aka ce wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman saboda in kana azumi zai shige ciki amma dan kawai ka sa shi a cikin hanci mujarradin istinshaq ba kai mubalaga ba to wannan waje ne zai dawo ba ciki bane
ko kuma sai da addan ku da kace
na'am
daga akwai malaman ne kuma ko ka haura shi kara da walfau to wannan kuma ina da
samun da walfau walfau shine yinta abai daya ba yinta abai daya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba alwala ba sai a haka
na'am
bai taba alwala ba ya wanke hannunsa sannan ya tafi jiyo ya harkokin sa sannan ya dawo ya sake ci gaba
na'am
bai taba alwala ba illa fi fawrin wahid to da minti daya ko za mu tsaya mu huta ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله المسألة الرابعة مسألة هدو دقيتكم تحديد المحال وتحدد قبي وتمحال محال جمع محل وتمحال العبادة wuraren gaban da ake musu wannan ibada na'am
tafakkal ulama na basu wuce bin jumla da tsari da
to malamai sun yi ittifaki akan cewa wanke fuska bil jumla shi wanke fuska a dunkule haka yana daga cikin farillan alwala saboda fadin Allah ta'ala faghsilu wujuhakum ga wannan amri saboda haka wannan dalili ne akan akan farlanci kuma malamai sun hada akan wannan kuma a cikin matsalar wanke fuska sun yi sabani a wurare guda uku a cikin wanke wannan farin da ke tsakanin ƙarshen saje da kunne al-idar tsakanin saje nan da kunne dan wannan dan farin da ke nan shine al-bayadul ladhi bayna al-idari wal-udhun wannan suna ce masa shi kansa al-idar din amma as-sahih al-idar shine ƙarshen saje da kuma wanke da kuma a cikin wanke abin da yake ya kwararo daga abin da yake kasa daga cikin daga gemu da kuma akan tsitsefi gemu wajen wankewa abin da yake mashhuri a madhabar Malik
annahu laysa al-bayadu alladhi bayna al-izari wal-udhun min al-wajh
wannan bayad din wannan farin wajen baya da ke tsakanin saje da kunne baya daga cikin fuska saboda ka haddin kunne da haddin fuska saje kawai
farkina fil madhhabi bil farqi bayna al-awwali wal mutalashhi
a cikin madhhaba akwai kauli da yace akwai bambanci tsakanin al-amrat shagiri mara gashi wal multahi da kuma mai gemu da haka a cikin madhhabar akwai tsarafatu akwal to waje tantance mana su yaya suke
wanda yake da gemu wanda yake da saji ya ƙarshen saji wanda ba shi da saji shagiri gaba ɗaya ba a magana shi banda
ya ba a magana shi gaba ɗaya za a wanke har albayab
sannan kuma akwai wanda da mai sajen da kuma marasa da shagirin duka shi ma za a wanke
ka faɗi na biyun daidai ne kaulin farko shine wanda ya ambata cewa wannan albayat din laysa min alwajh wato sawa'un mai saje ko shagiri ba zai wanke shi ba in ya wanke daga daidai inda saje yake shikenan
ko ba sadan yake
ko ba shikenan kauli na biyu shine yace idan shagiri ne zai wanke gabaki daya daga kunne zuwa kunne kauli na uku yace idan mai gemu ne daga saje zuwa saje sune talafatu aqwal fil madhhab wato akwai wani littafi a gaskiya kada ku kare da ku ce ina zan sa ku shakka a cikin littafin Ibn Rushd an zarge shi da kawo wato kaunuka wadanda suke ratsa su shadda a cikin littafin sa, kuma har wani ya rubuta risala a ciki. Sai dai a gaskiya ban tsaya na duba ta ba ga wannan karatun nan, saboda babu wani kawal shaf sai mun zo mas'alatu kusulul udhnayn ne.
Na'am,
mu ci gaba to.
Na'am,
Abu Hanifa wa Shafi'i da Shafi'i suka ce wannan bayatin min alwajhi yana daga cikin fuska. Wa amma man sadala min al-lihya, abinda kuma yake ya wato ya sako daga abinda ya sako daga gemu. Malik ya tafi akan wajabcin mutum ya biya wato ya bi ruwa da wannan gemu, ko mai tsawon ya shudar da ruwa akan gemu haka, ko mai tsawon sa. Na'am, na'am. Abu Hanifa da Shafi'i ba su wajabta shi ba, amma shi Shafi'i fi ahadi qawlayhi yana da qawli biyu, daya ce kamar Malik, daya kuma yace a'a ba wajibi bane. Saboda a wajen Abu Hanifa in aka wanke ba sai an kai shi har zuwa karshen ba. To, dalilin saba wasu a cikin wannan matsala shine al-khafa, wato rashin bayyana buya da yake a cikin cewa sunan fuska ya karbi, yana in aka yi laƙin fuska ya hada da waɗannan wuraren guda biyu ko bai hada da su ba, wato al-bayad dinnan wannan farin da kuma abinda ya sauko daga gemu, duk za a ce masa yana daga cikin fuska ko ba za a ce masa ba. Kun ga kenan sabanin ya koma zuwa ga matsala ta ne ta lugha, matsala ce ta lugha. Ma'ana wato ina nufin shin fuska tana daukan wa'annan, ta kunshi wa'annan abubuwan ko ba ta kunshe su ba? To, kun ga kenan wannan ya kuma matsala ce wadda take kenan ta matsala ce wadda take ta lugha. To, kuma babu asar waɗanda suke a sai ya zama tukan cewa sai a duba qara'in na abin da za a rinjayar da su. Na'am. Amma tsefe gashin gemu. To, marhabar Malik cewa ba wajibi ba ne. Haka ma wannan shi ne ƙaunin Abu Hanifa da Shafi'i fil wudu wajen alwala. Ibn Abd al-Hakam da suka ce fil wudu, wannan ya nuna kan cewa a wajen wanka wajibi ne kenan. Amma bai yi maganar ba anan saboda zai dawo ga matsalar a cikin wanka. Wa aujabahu Ibn Abd al-Hakam. Ibn Abd al-Hakam shine Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abd al-Hakam daga cikin malaman mazhabar Malikiya, wanda yake yana daga cikin almajiran Malik. ya yi riwaya daga Ibn Wahab da Ibn al-Qasim da Ashhab, kuma ya lizimci Imam Shafi'i ya yi riwaya daga wajensa ba dai Suhunun ba. Ya yi riwaya daga wajensa Suhunun Ibn Abdul Hakim a Arriba don Suhunun Aisa an sani. To Ibn Abdul Hakim, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakim yace wajibi ne a tsarki game min ashabi Malik, daga malaman mazhabar Malik. Sababin dalilin sabanin su a cikin wannan matsala, sabanin su a cikin ingancin wato al-athar, abubuwan da aka ruwaito wanda umarni ya zo a cikin su da tsaitsaife gim. Mafi yawan riwayoyin sun mafi yawa a mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba su inganta ba.
Sifar lati warar fiha sifatul wudu sifatul wudu'i alayhi salatu wassalam laysa fi shay'in minha at-takhlim.
Tare da cewar hadisai ingantattu wanda sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo, babu wani abu a cikinsa da yake nuna a tsatsefe gemu. Nan Al-Ghumari a cikin tahrijinsa ga hadisan ya ce akwai hadisai da suka zo, daga ciki akwai hadithin Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فقلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يألولا سيدوكي رواية سيشتكر كسن واتو حبسا تقلقشن كفسا ركها حبسا في سيفي جيمسا أتكلم سنن أبي داود. قال ابن دقيق الإيد روى عنه أما أتكلم أما أتكلم رواة أكوي راوي وأن أكشي مجهول لي سوى هكا حديث بزي إنجان تبتو. أما أكوي أنويتو حديث عثمان يوني ما شينكي حديث عثمان أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عامر ابن الشقيق الدسري عن أبي وائل عن أثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحياته. جاءنا رسول الله عليه وسلم يكسن جينا سيسي في قاشن. قال الترمذي حسن الصحيح. وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن الشقيق عن أبي وائل عن أثمان. To ko da yake asahu shay bayana nuna cewa hadisin haka bane, to amma ga a cikin al-ilal Bukhari sai yace asahu shay'in indi fi tahlil hadith Uthman wa huwa hadithun hasan. Dan haka kaga a ce hadisan ba su inganta ba sai zaman to kan cewa akwai at-tajawuz. To sai dai hal huwa wajib aw ghayr wajib, to shine ake tafsir. Wasu malamai suke cewa idan ya zamanto cewar wato khafifa ce to wajibi ne ayi, saboda a lokacin nan fata tana daga cikin ta bayyana dole a wanke ta. Amma idan idan katifa mai kaushi wato cikakka ke wadda take rufe fata, ita ba dole ne a tsatsefe ba. To amma ya zai da hadisin Usman, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam gashin sa kassa yana da an ce gashin sa tamla usadrahu, tana cikin kirjin sa. To sai dai kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ba tare da tahlilul lihya ba, wani lokaci ba tare da tahlilul lihya ba, don kan cewa wannan ba wajibi bane. Kuma kasancewar ba an bace shi a cikin ayatul wudu ba, wannan ba wajibi bane, sai dai ya zama tumina sunna. Na'am. Al-mas'alatul khamisa, mas'ala ta biyar min at-tahdid, daga cikin abin da yake haddade wato da daga cikin abin da ake ake iyakance su malamai sun yi ittifaki akan cewa ghaslul yadayn wanke hannaye wa dhira'ain da kuma a abin nan tsintsiyar hannu ko ba shi ne tsintsiyar hannu nan ne tsintsiyar hannu ko nan ne tsintsiyar hannu nan waya to nan fa nan tsintsiyar hannu a to nan fa sangalali ahsan sangalali nan hannu ma haka din azira zira'i shikenan ku ce zira'i Hausa ma suna fada zira'i ana cewa zira'i daya wato daga wuyar hannu zuwa gwiwar hannu shine zira'i nan shine dantsi to a cewa wanke hannu da zira'i yana daga cikin farilan alwala saboda kan me yake nufi da hannu anan a tunda ya faɗi zira'i yana nufin daga nan zuwa nan alku shi ake nufi wanke shi da wanke zira'i yana daga cikin farilan alwala wannan ittifaki ne abin da na faɗa haka saboda shi ka san al-yad zai iya daukan daga nan zuwa nan zai iya daukan daga nan zuwa nan zai iya daukan daga nan zuwa nan zai iya daukan daga nan hannan duk yadda za a ce masa saboda haka da qarinar ambaton zira'i yazo sai aka gane cewa abin da yake nufi da al-yad shine zuwa nan zuwa wuyan hannu wanke hannu daga nan zuwa nan da kuma daga nan zuwa nan wannan ittifaki akai akan cewa farilan alwala ne an fahimta? Na'am. Bi qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiq kuma ku wanke hannayenku zuwa ga gwiwoyin hannu. To sun yi sabani wajen shigar da gwiwar hannu a cikin hannaye. Gwiwar hannu ta shiga ciki ko bata shiga ciki ba. In aka ko kuma kawai iyakacin gwiwar ne ko da ba a wanke gwiwar ba. Jumhurin malamai da Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa suka tafi akan wajabcin shigar da su a cikin alwala shigar da ita a shigar da wato al-marafiq din gwiwoyin hannu abinda yake nufi jumhur a nan wannan yana nufin jumhurin da suka gabaci mali wato jumhuri daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗansu daga cikin malaman ilimin malaman mazhabar zahiriya da kuma waɗansu daga cikin 'yan baya daga cikin malaman mazhabar malik daga kuma da imam abu jarir muhammad ibn jarir al-tabari sun tafi akan cewa la yajibu idkhaluha fil ghusli ba sai an shigar da su ba wajen wankewa wato in mutum ya tashi wanke hannunsa ba sai ya shigar da gwiwar hannu ba shine kauli na biyu dalilin sabaninsu a cikin wannan matsala al-ishtirak wato shine tarayya cikin ma'ana a cikin harafin nan na ila da yin zama malamai suke sabani kenan kun ga daga cikin asbabul ikhtilaf dama ya gaya mana akwai ishtirak a cikin alfa to al-ishtirak a cikin lafazi tunda Allah ta'ala cewa wa aydiyakum ila al-marafiq to ila din nan akwai ishtirak a cikin sa menene ishtirak din da kuma fi ismil yad fi kalamil arab da me kuma a cikin zance a cikin harshen larabawa me suke nufi da al yad to bayanin wannan shine cewa shi harafin ila wani lokaci a zancen larabawa harshen larabawa yana nuni ya zuwa ga gaya ne matuka wani lokaci yana kan zo da ma'anar tare kaga aka ce ila ilal marafiq yana nufin ya zuwa ga gaya ba sai ka wanke gwiwa ba in ka dauki ila da ma'ana ma'ani wato ai ma'al marafiq tare
ودل ايضا في كلام العرب اطلاق على ثلاثه معاني
تو هكذلك اليد a cikin harshen larabawa ana wato ana sakin sa da ma'anoni guda uku ana bashi ma'anoni guda uku ana bashi ma'anar alkaf shine tsintsiyar hannu da kuma tsintsi da kuma hannu har zuwa gwiwar hannu tare da zira'i wal abu da kuma alkafu da zira'i da kuma dantsi tafin hannu eh to haka ne tafin hannu tafin hannu amma tafin hannu ciki ne masu kuma ba kawai in kace tafin hannu ana nufin ciki ko amma hannu zuwa ko'e ya ake kiran sa ba shi ne ake ni dai har ni ma haka naji sa ce masa tsintsiyar hannu
a cikin da tsintsiyar hannu ke nan gaba ɗaya da tafin da wala akan ci
da tafin da gasulul kaffaini a to gasulul kaffaini haka za ku ce gasulul yadaini ilal ku'aini dai to na'am fa man ja'ala ila bi ma'ana ma'a wanda ya sanya ya ba ma ila ma'anar ma'a ko kuma ya fahimci daga aliyad ta abinda ya tattara abubuwan guda uku shine da tafin hannu da zira'i da dantsi fil ghusli sai wajabta shigar da su a cikin wankewa wanda kuma ya fahimci cewa ila tana nufin ya zuwa ga matuƙa ne kawai madunal mirfaq kuma ya fahimci kan cewa hannu abinda yake ƙasa da gwiwar hannu kawai kuma a wajensa iyaka bata shiga cikin wato haddi iyaka baya shiga cikin abinda aka iyakance lam yudkhiluhuma bai shigar wato baya shigar da su a cikin wankewa saboda algaya wani lokaci tana zamantowa cikin almahdud alhad yana zamantowa cikin mahdud wani lokaci baya zamantowa cikin mahdud yasa waɗansu malamai suke cewa wai idan alhad yana daga cikin jinsin almahdud to gaya to haddin zai shiga kamar hannu kun ga almirfaq yana daga cikin jinsin hannu to da kan aka ce ilal marafiq to haddin zai shiga cikin mahdud sai a wanke haddin gwiwa amma idan gaya bata cikin haddin mahdud in ba ta daga cikin jinsin bane to ba zai shiga ba saboda haka idan aka ce ai azumi thumma atimmu siyama ila al-layl dare baya daga cikin jinsin rana saboda haka dare ba zai shiga cikin dare wanda yake shine haddi ba zai shiga cikin lokacin da za a yi azumtar sa ba to amma hadisi ya nuna cewa dole sai juz'in dare an azumce shi tunda an ce sai rana tana faduwa dare ya shigo lokacin kuma za a yi bude baki to amma shi yasa aka ce babu wannan ka'idar ba daidai bace a ce kuma ba mutlaka bace akan cewa idan haddi yana daga cikin jinsin mahdud to haddin zai shiga ciki in kuma baya daga cikin jinsin mahdud ba zai shiga ciki ba akwai suwar wanda suke sun saba ina jin mai mugnil labib ya yi kyakkyawan tafsiri akan wannan koma cikin mugnil labib na ibn hisham akan harafin ila ya yi tanawulin wannan matsala kuma ya kawo misalai da dama domin nuna kan cewa babu wannan ka'idar imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa daga abu huraira cewa ya wanke hannunsa na dama har sai da ya fara wanke dantsi har sai da ya dago zuwa ga dantsi thumma al-yusra kadhalik sannan hannun hagunsa ma haka sannan ya wanke wato kafarsa ta dama har sai da ya dago zuwa kan wato da kuka ce mata wannan sangali sangalin kafa sannan ya wanke a kafar hagu ma haka sannan yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala wannan hujja ne ga fadin wanda ya wajabta shigar da waɗannan almar'a wato almarafiq gwiwoyin hannu a cikin wankewa domin idan lafazi ya da kai komo tsakanin ma'ana guda biyu daidai wa daida illa bi dalil to wajibi ne ba za a tafi zuwa ga daukan ɗaya daga cikin ma'anonin ba sai da dalili an gane shine ma domin wannan shi ce ka'idar al-mushtarak in aka samu ishtirak to ma'ana akwai ma'ana guda biyu daidai wa daida to ba za a dauki ɗaya ma'anar ba sai da dalili in ba haka ba sai ya zama tarjihun bi ghairi murajjih karin jayar da abu ba tare da abin da yake ba tare da dalili ba na'am to duk da yake ila a cikin harshen larabci ta fi bayyanar ma'ana a cikin ma'anar wato haddi bisa ma'anar ma'a haka dalika nan ma sunan hannu ya fi bayyana ma'anarsa ta fi bayyana abinda yake wato ƙasa da dantsi fiye da abinda yake sama da dantsi yudkhilha to amma ƙaulin wanda bai shigar da almarafiq ta fuskar wato ad-dalalatul lafziyya ta fuskar dalilin lafazi ya furinjayi amma kuma ƙaulin wanda ya shigar da almarafiq ta jihar al-athar wato hadisi abiyan ya fi bayyana wajen hujja wato ta fuskar lugha wanda bai shigar da ita ba maganar su ta fi rinjaye tunda wato wannan ya rinjayar da ma'anar iladin akan intiha'ul ghaya bisa ma'anar ta'ala ma'a amma ba ta nahiyar lugha ai ba wannan ne ba kadai ba akwai mas'alar shine al wato al-had hal yadkhul fil mahdud shi ba akwai wannan domin gayar abu in kace gaya ce gayar za ta tike za ta shiga ana nufin ta ko kuwa ba a nufin ta yanzu aka yi tsere ba sai mutum ya kai wajen ba sannan za a ce ya kai ai ba za a ce sai gab da wajen ba sai ya kai sai ya ɗa sai ya ɗara ta ma sannan zai ce zai ce ma'anar gaya sai ka kai sai ka taɓa kukar ko sannan za ka kai saboda haka faɗinsa da ya arjahu abin lura ne shi ma na'am sai dai idan an ɗauki wannan hadisin akan cewa mandubi ne to kaga dai matsalar dai tana da fuska kamar yadda kake gani waɗansu mutane sun ce ita al-ghaya matuƙa idan ta zamanto daga jinsin ma'abucin gayar ne za ta shiga cikinsa in ko ba ta cikin jinsinsa ba ta shiga cikinsa ba ita na gaya muku ita na gaya muku kuma za ku ganta a cikin mughnil labib sun da za mu tsaya anan wajen barin neman muku ita cikin mughnil labib na'am tahlilul asabi' saboda yana daga cikin jimlan wanke hannu na'am
farko ilar kafin ya wadatar ko kuwa mutan da wannan
a na farko ilar ko aini na farko ba
aka zo na biyun sai an sako
sai an sako ga baki daya domin ai shi ne aliyyar shi ne wanda aka yi ittifaqi a kansa wancan wanda ka yi shi da ma'ana ma shakka maka kan cewa ba ma cikin alwala yake ba kaga ba za ka yi itibari da shi ba نعم نعم
idan
mutum da sabbi da yake har zuwa kullun sai ce za ku eh idan ma da tajil ne shi yasa ya aka ce wannan baya da cikin iqalatul ghurraba ba zai yi iqalata ba cikin al-mughni da cikin mughni labib na'am alaikum assalam na'am نعم نعم cikin fuska ba shi ne zai shiga zai karfafa wannan tunda ma yemu shi ne yana daga cikin abinda ake samun muwajaha da shi ake ganin mutum yayin da ya fuskanta alaikum salam na'am na'am na'am
kana da ƴan uwa kuma suna da
yankunan
sai zama na ƴan uwan shakikai duk sun za su zuwa su yi aiki
ƴan uwan shakikai ƴan uwan ta li'abbai suna nan
waɗannan ƴan uwan shakikai
saboda mai ga ƴan uwanta ai ukhuwa sama take da bunuwatul ukhuwa al-akh gaba yake da ibn al-akh su wannan gayan su fa ƴaƴan ƴan uwa ne ba ƴan uwan bane ba ka san iyayen su suke samu ba ka gane ba suna gadin ka san iyayen su shi ɗan mamaciya bane suna gadan wadda ta mutu ne alaƙar su da wadda ta mutu ta fi nisa bisa alaƙar ƴan uwanta wanda suke li'abbai to haka li'abbai su ne asubai sun fari sun rasa arziki kuma baqiya fali aula rajulin bakar kuma tartibin haka yake albunuwa thumma alubuwa thumma alukhuwa thumma bunuwatu alukhuwa thumma alumuma wa hakala alaikum salam duk ma'anar su daya raghibatun wan nadbu wallazi tuhib taradafat haka me shi zamu zo mu karanta raghibatun wanda wannan abun marghub in suka ce marghub wallazi raghibatun wan nadbu ko su ce wannan abun mandub ne wallazi tuhib wannan abun muntahab ne wallazi tuhib kai mustahab ne ترادفت بمعنى السؤال نعم
san farawo ne da yanzu malami game da da ya hada kwanakin kalifar sama da kasa na surat al-hadid da na fuslar kuma kullum da kuma ta ba sai ya zama ni ban gane na ya bayi ne su dalla
to ni ban ji ba ballanta na in gane
amma su can kan ayoyin zuwa wajen sai suka kaman gani ba na
tabbas a ne fahimta ba ne okay a cikin wannan ayar ta قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين سيتترى سيتي تقوس كينا بس ما تنظيش يجيك يوم ونزمه أعيب عكبني wa'ainakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn kun ga wato ita halittar kasa a cikin ranar kwana biyu ne to sannan akwai ad-dahyu wal-ardha ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha to shine wanda yake fi arba'ati ayyam tare da wannan kwana biyun farko da kuma to kwana hudu thumma والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا أطائين فقضاهن سبع سماوات في يومين وزوك ما كان أبيونا وأننا سمني وكأب يشيد تابك أولا
أولا أولا تسمية بني ليال دا أيام كمان سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام أما كل أيام تريدين أي سوار نهار حد كلا شيء أبغى نقول
أتوقع إيه تعيش شو النا أيها كنا أكيد نبي
نهار ده هم نقول أبغى
وانا نأداوا شو النا kwana sati kwana bakwai ne da wuni takwas nassin kira kwana bakwai da wuni takwas amma kaga ai ya wuce sati tunda wuni takwas ya wuce sati tunda kwana bakwai da wuni bakwai shine sati ko amma shi
haka ne takwas din lasa tunda yace
wannan fa na adawa ne سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل وهاوية نحن كده أدواني سوني أكي ونا شوكو أنه عندي كيكاوة نحن لتسامة دكسة إنني تصورة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو كأنه شده الله يحلتا تو أما أجل سورة الفصلت an ambaci biyu sannan hudu sannan biyu to shi sai ya tara suka zama to takwas shine yake kokari yayi bayani
shi
ya bayani shi da wasu ya zai ya ran halitta gaba daya sannan kuma da an zo a to ai halitta ba na halitta ne gaba daya ba sita ta ayyamin aka ce na halitta nan sai zama to takwas to shine yake so a hada ya zama to yanda zai zama to daidai shine yake cewa ai can na fuslar bai kamata ya ce biyu a tara da hudu a tara da biyu ba saboda biyun farko sun shiga cikin hudu na biyu saboda kace zama to hudu ne a tara da biyu ya zama shida shikenan to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين